إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بارك الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك سادوا أو أن مسلاشي متارك البركة مسلاشي بلغة لكن تكين غرم بوشي أجهر بوشي أو أن يمتشين الهمس يومنا 20 غوتر رمضان hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1446 wanda kuma yake daidai da 20 ga watan uku miladiya ta 2025. A wannan majalisi da muke tafsirin alqur'ani mai girma, wanda yau insha Allah za mu fara tafsirin suratul nur. Bismillah malam.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين.
نعم. سورة النور. Wannan sura tana ɗaya daga cikin surar madaniya, surorin da aka saukar wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama bayan ya yi hijira zuwa Madina. Wannan da ijma'in malamai babu wanda ya saba a kan cewa sura ce madaniya. Ana kiranta da suratun nur saboda an ambaci wannan lafazi na an-nur, ma'ana haske a cikinta, kuma an maimaita ambatansa, kamar inda Allah ya ce Allahu nuru samawati wal ard mathalu nurihi kamishkat, sannan ya ce nurun ala nur yahdi Allahu li nurihi man yasha, sannan ya ce waman lam yaj'al Allahu lahu nuran fama lahu min nur. To haka nan ambatan haske ya yi ta maimaituwa a ciki, wanda daga nan ne aka ɗauko wannan suna na an-nur. Kuma duka littattafai na masahif da na tafsiri da na hadisi basu ambata mata wani suna ba banda wannan. Wannan shine suna ɗaya da ake kiranta da shi. Idan muka duba za mu ga haske da yake cikin wannan sura, yayin da wannan sura take wato gyara zukata ta hanyar kyakkyawar tarbiya, wanda wannan gyara zukatan da tarbiya mai kyau da kamun kai shi yake sa a samu hasken zuciya. Idan babu kamun kai, babu kyakkyawar tarbiya, to zuciya duhu take yi. Saboda haka idan zanto sunanta ya dace da abin da take ɗauke da shi, na bawa al'umma tarbiya mai kyau. Hakanan za mu ga ambatanta da wannan suna ya zo a cikin wasu hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama, kamar hadisin da Imam Muslim ya rawaito daga Sa'id ibn Jubair hadisi Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma hadisi ne mai tsawo wanda ya magana wadanda wato ma'aurata biyu da suka yi liyali kamar yadda zai zo mana a cikin tafsirin wannan sura a cikin hadisin Abdullah dan Umar yake cewa fa anzalallahu azza wa jalla ha'ula'il ayat fi surati an-nur walladhina yarmuna azwajahum azwa qarshan ayoyin Abdullahi dan Umar yake cewa fa anzalallahu ha'ula'il ayat sai Allah ya saukar da waɗannan ayoyi fi surati an-nur a cikin surati an-nur ya kira ta da wannan suna surati an-nur haka da Imam Muslim ya ruwaito daga Abi Ishaq al-Shaybani Sulaiman ibn Abi Sulaiman al-Kufi yake cewa ya tambayi sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallam Abdullah ibn Abi Aufa yake cewa hal rajama rasulullah sallallahu alaihi wa sallam shin Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya taba jefe wani mazinaci da yayi zina qala Abdullah ibn Abi Aufa yace na'am eh ya taba to shine sai yace da shi qultu ba'da ma unzilat surah an-nur am qablaha shin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya jefe mazinata bayan an saukar da suratul nur ko kuma gabaninta ashahid anan kiran wannan sura da yayi da suratul nur wanda wannan kuma tabi'i ne yake tambayar sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam babbar manufar wannan sura shine ambaton hukunce-hukuncen da suka shafi tarbiya da kamun kai tsarkake zukata da samar da tarbiya ta gari a cikin al'umma wanda wannan shine tubalin farko na ginin kowace irin al'umma samar da kyakkyawar tarbiya a cikinta wannan sura ta tattauna batutuwa masu mahimmanci da dama kaɗan daga cikin batutuwan da wannan sura ta tattauna ta yi ishara zuwa ga tabbatar da cewa wajibi ne musulmi ya miƙa wuya ga hukunce-hukuncen Allah subhanahu wa ta'ala da ladabban da Allah subhanahu wa ta'ala ya koyar da shi na zamantakewa sannan daga cikin abin da ta yi magana a kansa akwai bayanin haddin wanda aka same shi ya yi zina ko aka same ta ta yi zina haka nan cikin batutuwan da wannan sura ta ambato akwai bayanin hukumar wanda ya yi mawani wato haddin wanda ya yi mawani ƙazafi ko ya yi wa katangaggun mata kamammu kammalallu ƙazafi haka nan surar ta yi magana a kan hukuncin ƙazafin wanda wato mijin da zai yi wa matarsa ƙazafi da cewa ta yi zina da kuma yadda aka shar'anta yadda za su yi li'ani domin kowa ya wanke kansa sannan wannan sura ta taɓo batun labarin ƙage ƙarya da aka yi wa Nana Aisha radiyallahu ta'ala anha sannan da yadda Allah subhanahu wa ta'ala cikin ayoyi masu yawa ya wanke Nana Aisha radiyallahu ta'ala anha daga wannan ƙage da munafukai suka yi mata da sharri da suka yi mata sannan cikin batutuwan da wannan sura ta taɓo maganar ladubba na neman izinin shiga gida ko kuma in ana wani taro ana tattaunawa wanda yake son ya fita taron yadda zai nemi izinin fita daga wannan taro da kuma magana akan kame gani wato rintse wato rage kalle-kalle wanda yake ba na haram ba da kuma kiyaye mutunci sannan kuma sura ta yi batun hana mata su fito su bayyana kwalliyarsu in ba waɗanda aka keɓance ba daga cikin muharramansu aka ce suna iya bayyana kwalliyarsu a gabansu sannan surar ta yi magana a kan umarni da Allah subhanahu wa ta'ala ya bayar na cewa a aurar da marasa aure maza da ko mata ko kuma 'ya'ya da bayi a yi musu aure sannan surar ta yi magana a kan wasu daga cikin alamomi da suke tabbatar da cikar ƙudurar Ubangiji subhanahu wa ta'ala da cikar ikonsa sannan surar ta yi kakkausan wato shuka ga munafukai ta kuma bayyana wato tona asirinsu haka nan surar ta taɓo batun alkawarin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa muminai na cewa zai ba su halifanci a bayan ƙasa kuma zai tabbatar musu da addinin su zai kuma ba su tsaro daga duk abin da yake tsorata su sannan surar ta yi magana akan sihofin munafikai wani a dunkule abinda surar ta tabo na batutuwa daga ciki za mu ga cewa duka batutuwa ne da suka shafi tarbiya tarbiya ta zuciya da tarbiya ta halayya wanda samun kyakkyawar tarbiya da tsarkake zukata da samun kyakkyawar tarbiya ta halayya da ɗabi'u da zamantakewa tsakanin al'umma shike kawo gina al'umma kuma kaga al'umma ta samu ci gaba zukata za su yi haske rayuwa za ta yi kyau amma da zarar aka rasa kyakkyawar tarbiya a cikin al'umma abubuwa suka tabarbare suka lalace kowa yake yin abin da ya ga dama kuma babu mai tsawatawa babu mai hanawa to wannan al'umma kai mata kabbarar jana'iza domin ta gama mutuwa duk al'ummar da tarbiya bata tsayo a cikin ta ba to wannan al'umma ce bata ciya ya buga alqur'ani yana daga cikin abin da yayi lokacin da annabi ya hijira alqur'ani ya himmatu kwarai da gaske ayoyin da suka rika sauka wajen samarwa da al'ummar musulmi tarbiya saboda ita ce al'ummar da za ta dauki gabarin isar da sakon annabi sallallahu alaihi wasallama zuwa ga duniya baki daya saboda haka suna buƙatar tarbiya mai kyau da wanda ne za su iya cin nasara a cikin dukkan abin da za su tsaya domin sa na isar da sakon Allah subhanahu wataala kuma haka aka yi wannan tarbiyar da suka samu daga ayoyin alqur'ani da suke sauka da kuma annabi sallallahu alaihi wasallama da yake ba su da ita ce suka yi garkuwa kuma suka samu cin nasara a cikin dukkan wani abin da suka tunkara babu wani tudu da suka tunkare shi wanda ba su iya haye shi ba da haka ne suka yada wannan haske har ya zo gare mu yau muke ganin sa muke kuma rayuwa a ƙarƙashin sa saboda haka dukkan wata al'umma da take son ta ci gaba to sai sha'anin tarbiyya ya zama shine farko cikin abubuwan da za ta yi ba wai kawai a rika tusawa mutane karatu ba a suka tusawa yara karatu amma ba tarbiyya idan ya zanto karatu ake bayarwa ba tarbiyya to wannan karatu ba zai yi amfani ba kuma za a samu al'umma ta gari ba za a samu shuwagabanni na gari ba za a samu waɗanda za su yi kishin al'ummar su yi kishin ƙasar su ba sai wani ku kowa ya tashi son zuciya cika masa zuciya da sanya abin da yake so Allah subhanahu wataala ya bude wannan sura da lafazi irin wannan da bai ba wata sura alqur'ani da aka bude ta da shi suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun Allah ce suratun anzalnaha wannan sura ce da muka saukar da ita wa faradnaha muka farlanta muka wajabta hukuncen da suke cikin ta wa anzalna fiha ayatin bayyinatin muka saukar da ayoyi bayyanannu a cikin ta la'allakum tadhakkarun domin ku wa'azantu as-sura abinda ake nufi da sura shine wani wato tarin ayoyi ne waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya saukar wanda suke da farko suke da ƙarshe duk sura za mu ga cewa wasu ayoyi ne ƙunshin ayoyi ne waɗanda akwai farkon sura akwai kuma ƙarshenta sura 114 da alqur'ani ya ƙunsa kalmar sura takan zo da hamza a ce sura takan zo kuma babu hamza a ce sura idan ta zo da as-sur wato da hamza yana nufin sauran abu kamar a littattafan fiqhu za ka ga ana surul kalbi surul hirri wato sauran abinda dabba ta sa baki ta sha sai kira shi su'ur wato baqiyatu shay'i da haka duk abin da mutum ya sha ya rage sunan shi su'ur a harshen larabci to kaga anan an kirawo sura da wannan suna sura idan ka lura da waccan kalma ta saura wato kowane abu kowane bangare wani bangare na alqur'ani to sauran abin da yake cikin alqur'ani ne wato duk wani bangare da zaka samu na alqur'ani to wani bangare ne wani abu ne daga cikin shi wannan alqur'ani haka nan ana danganta kalmar har ila zuwa ga sur ba tare da hamza ba wanda a lugha tana nufin aljama'a الجماعه دومين كووتش سوره تا تتري جماعه من الايات وان غنغين ايوي ko kuma daga sur ne wanda yana nufin bango bango don kowace sura wato ita ce take kewaye ayoyin da suke cikin ta to haka ake kiranta sura sauran dai bayanai da malamai suka yi wajen danganta wannan kalma ta sura da kuma ma'anar ta a lugha Allah ya ce suratun anzalnaha wa faradnaha faradnaha qira'a guda biyu mashhuriya akwai faradnaha bitakhfif فرضناها بالتخفيف ولتتشي قراءة الجمهور ما في يوم جمع كرنتاء القرآن تكين قراءة لأنه قدقوا ما سنكرنتاء تاني بالتخفيف فرضناها فرضناها شين ألزمنا العمل بها وأوجبنا العمل بها مو وجب تين أيكي لأبن أيكي تكينتا فرضناها أي فرضنا العمل بما فيها من الواجبات والحقوق ألا يا فرلن تأيكي لأبن تقنسا na wajibai da haƙoƙi akwai qira'ar ibn kathir da ibn abir da abi abir su kuma sun karanta ta bi tashdidir ra faradnaha ay faradna fara'idaha kamar an shafe mudaf din at-tashdid anan ko dai yana nuna karfafa farali wato farali ne karfi mun farlanta mun wajabta hukunce hukunce masu ƙarfi wannan tashdidin yana nuna ta'kid ta'kidul ijab wajabci wajabci ne mai ƙarfi ko kuma a'a ana ishara ne zuwa ga adadin abubuwa na farilla da dama da ta kunsa shi yasa aka kawo wannan tashdidi wanda yake nuna takfir wanda yake nuna yawa saboda kamar Allah yana cewa mun farlanta farillai masu yawa a cikinta ko kuma abubuwan da aka farlanta ya shafi mutane da yawa ya shafi mutane kashi kashi saboda haka aka yi shadda ta faradnaha ubangiji subhanahu wataala yana cewa mun saukar da hukunce hukunce masu yawa fardan ba'da fardin farilla bayan farilla mun kuma yi bayanin su daki daki mun yi bayanin abin da yake umarni ne mun yi bayanin abin da yake hane ne mun yi bayanin abin da yake haddi ne duk mun yi bayanin sa a cikin wannan sura suratun malaman lugha wasu daga cikin malaman lugha suna cewa wannan khabar ne li mubtada'in mahzuf akwai mubtada din da aka shafe kamar Allah ya ce hadhihi suratun wannan sura ce yayi ishara zuwa ga ita wannan ishara din kuma kamar a ce ga ta nan a gaban ku kuna gani an yi ishara an saukar da ita nuzilat manzilat al-hadir wal mushahad kamar ga ta nan kana gani ki ce maka wannan sura ce ko kuma ya zama na khabar ne li mubtada ne li khabarin mahdhuf wato bimma yutla alaykum suratun anzalnaha bimma yutla ku fima auhayna ilayka ya rasulullah suratun anzalnaha ya zama na wato mubtada ne na khabar wanda aka shafe shi saboda haka Allah subhanahu wataala yace wannan sura ce da muka saukar da ita muka yi bayanin wajibat da suke cikin ta wa anzalna fiha ayatin bayyinat sannan muka saukar da ayoyi bayyanannu a cikin ta a cikin ta muka saukar da ayoyi wadanda suke a sarari a fili ga dukkan wani wanda ya tsaya yi tunani a kansu zai fahimci abin da suke kunsa na bayanan hukunce hukunce a nan za mu ga an maimaita kalmar anzalna hasau biyu suratul anzalna wa faradnaha sannan aka sake cewa anzalna fiha ayatin bayyinat duk da cewa anzalna ta farko da an saukar da sura to ayoyin ta ba ai kaga duk suna cikin abin da aka saukar duk da ayoyin nata ai su ne surar ayoyin da ta kunsa sune surar to yake suratun anzalnaha sanaka ce wa faradnaha sanaka ce wa anzalnaha to mai bai ta war adan malamai suka ce li ibrazil ilayati bi sha'niha dan a fito maka da cewa wannan fa sura tana da muhimmanci shi yasa aka sake mai bai ta anzalnaha din har sau biyu dan ka fahimci girman sha'aninta sanan baya ga haka a wasu daga cikin malamai suna cewa abubuwa guda biyu Ubangiji Subhanahu wataala ya ishara. Na farko a farkon surar Ubangiji Subhanahu wataala ya faɗa hukunce-hukunce da nau'uka na haddi-haddi daban-daban da Ubangiji ya ambata a cikin surar. To wannan shine farkon abin da aka ambata na anzalnaha wa faradnaha. Sannan kuma Ubangiji Subhanahu wataala a cikinta ya saukar da bayanin wasu ayoyi waɗanda suke nuna cikar ƙudurar Ubangiji Subhanahu wataala, suke tabbatar da cewa shi kadai ne ya cancanta abauta masa. Wato dalilan da suke tabbatar da tauhidin Allah Subhanahu wataala shine ma'anar wa anzalna fiha ayatin bayyinatin. Saboda haka sai aka rufe ayar da la'allakum tadhakkarun, ko kwa wa azantu ana nufin abin da aka saukar a cikinta na ayoyi bayyanannu waɗanda suke nuna kadaitakar Allah Subhanahu wataala za ta sa ku wa azantu ku bi hukuncin Allah Subhanahu wataala. Saboda haka al-ayatul bayyinat anan ishara ce zuwa ga hujjoji da Allah Subhanahu wataala ya ambata a cikin wannan sura, wanda suke tabbatar da kadaitakarsa, suke kuma tabbatar da dalilan hukunce-hukuncensa. Dukkan su ayoyi ne bayyanannu, hujjoji ne na hankali waɗanda suke nuna wa mutum gaskiya, suke nuna wa mutum Allah Subhanahu wataala, suke raba shi da jahilci. Saboda haka idan muka lura za mu ga anzalnaha wa faradnaha wa anzalnaha, duk wannan sifofi ne na ita wannan sura guda da aka ambata. Suratun daga cikin sifofinta anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinat, duk sifa ce ta wannan ita sura guda ɗaya, ba dan komai dan a nuna maka muhimmancinta, dan a nuna maka muhimmancinta. Kuma ai kowace sura ma Allah ne ya saukar da ita, babu wata sura ta Alkur'ani da ba Allah ne ya saukar da ita ba. Amma kuma babu wata surar da Allah ya bude ta da irin wannan, yace suratul anzalaha sai wannan surar, ba dan komai ba dan ya nuna maka girman muhimmancin abin da ta kunsa na shiryarwa da hukunce-hukunce da ladubba da ta zo da su, abin da mai muhimmanci hankalinka ya zo a kansu. Sannan mu duba mu ga Ubangiji Subhanahu wataala ya amfani da ضمير المعذب نفسه، ضمير الجمع للمعذب نفسه. إذا يجي سورة أنزلنا بك سوكر، بما يجي نسوكر با، سيجي بك سوكر. يجي جنا تزوى ضمير ديك نون جرب بكنسا. دين يجاو هك رنك كفاي تجير من سورة. سنا بايعها هك يدعنا سوكر تسورة زوا غريش هر إلهيو. زوا غريش ترى نشوا قوة سورة ما shi ya saukar da ita. Sannan akai amfani da fi'ili madhi, aka ce anzalnaha muka saukar da ita. A yayin da take sauka ba ta gama sauka ba ai, farkonta ne, amma Allah ya nuna kamar ma an yi an gama, kamar an yi an gama, don ya nuna maka cewa sura ce mai muhimmanci, ka tsaya ka lura da ita kuma ka ɗauke ta da muhimmanci ƙwarai da gaske. Dole nan ƙara'in ne, alamomi ne da suke nuna girman sha'anin ita wannan sura, suratul Nur. Allah ce la'allakum tadhakkarun wa la'allakum wa azantu, da irin abin da yake cikinta na ayoyi, kuma ku yi aiki da irin abin da ta kunsa na hukunce-hukunce, sannan ku sifantu da abin da yake cikinta na ladubba. Sannan Allah ya ce azzaniyatu wazzani, ka karanta?
Na'am.
Allah ya ce azzaniyatu wazzani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda. Azzaniyatu mace mazinaciya, wazzani da namiji mazinaci, idan sun yi zina, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda, ku yi ma kowane ɗaya daga cikinsu bulala 100. Wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah, kada tausayi ya kama ku game da su a cikin hukuncin addinin Allah. In kuntum tu'minuna billah, in kun kasance kuna imani da Allah, wal yawmil akhir, da ranar lahira, wal yashhad azabahuma ta'ifatun min almu'minin, kuma wata jama'a, wata kungiya ta mu'minai su halarci lokacin da ake musu haddi, lokacin da ake musu azaba. Allah subhanahu wata'ala ya fara bayani da hukuncin azzaniyatu wazzani, wato hukuncin mazinata waɗanda suka yi zina kuma aka same su dumu-dumu a cikin wannan laifi na zina, aka kama su, Allah ya fara batun hukuncin su. Allah Allah ce az-zaniyatu waz-zani. Ubangiji subhanahu wataala yana iya cewa az-zani kawai. Az-zaniya din ta shiga. Galibi Ubangiji subhanahu wataala a wasu wurare daban-daban yakan yi umarni ga namiji amma mace ta shiga. Wa aqimus salata wa atuz zakata da namiji da mace duk sun shiga nan. Ba ware mace da ambato ba ko da umarnin ta nata da kanta. Amma anan sai aka ambaci az-zaniyatu din kuma aka sake fadar az-zani dan a nuna maka cewa maganar ta fasha ga kowa ya kamata kowa ya sa kunnan sa ya saurara kamar yadda Allah subhanahu wataala wajen sata ce as-sariqu was-sariqatu ko as-sariqu was-sariqatu faqaw aydihuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah wallahu azizul hakim aka ambaci barawo da barauniya wasu daga cikin malamai suka ce wata kida an ambace su dube kowa aka ambace shi aka ce az-zaniyatu waz-zani dan kada a ambace az-zani din shi kadai ba fara az-zaniyatu ba wani ya yi tsammanin cewa hukuncin bai shafi az-zaniyatu din ba a ce ai shi yake zina shi ya zina da ita ba ita ce ta yi da shi ba tunda shi ya yi da ita shi hukuncin ya shafa shi ya sa ma aka ce az-zani ba a ce az-zaniyatu ba to dan kada wani ya zo ya kawo wannan rudanin sai aka ambaci duka biyu ma baro-baro duk da fadar ɗayan ya isa ya kunshi ita matar fadar namijin ya isa ya kunshi ita matar amma saboda kada a samu wannan rudu ya zo ya ce ai hukuncin namijin kadai ya shafa saboda irin ƴan matan nan masu ƴancin mata ce ai shi ya shafa shi kadai irin ƴan feminist din nan feminism suna iya ana iya samun wasu ƴan rigima sai alqur'anin ma bai ce idan an yi zina da mace ba a hukunta ta namiji kawai aka faɗa azzani kawai aka faɗa ita ai mai rauni ce yaudarar ta yi rudar ta yi ya wayo ya yi mata waye sai a jage ta to Allah da yake ya san zukatan bayansa ya san kuma abin da zai zo nan gaba saboda haka sai ya ambace ta ita ma ya fara faɗa sannan ya ambaci namijin. To me yasa aka fara faɗarta sannan aka faɗi namiji ce az-zaniyatu waz-zani mace mai zina da namiji mai zina idan suka yi zina to malamai suka ce an fara faɗarta ne sannan aka faɗe shi don ita ce ummul aba'isin faruwar irin wannan zina ɗin saboda ita ce za ta fito ta caɓa kwalliya cikin maza ta zo tana karerewa tana murguɗa magana tana waye har ta rinjaye zuciyar wani shi kuma ya auka mata ko ya neme ta da lalata suka ce to wannan shi yasa aka faɗe ta inda ba ta yi abinda zai ja hankalin sa ba wataƙila ma bai san ma da zamanta ba amma ita ce ta riƙa yin abubuwan da har ta tayar masa da sha'awa shi kuma ya neme ta da zina to shi yasa aka ce a gabatar da ita shi yasa aka gabatar da ita ambato saboda a nuna musu cewa ita mace kamata yi ta zanto tana kame kanta tana sitirta kanta don ita aka sani da sitirci kai ba ɗa namiji ba kuma wasu daga cikin malamai suka ce har ila yau kuma har in aka duba za a ga zinar mace ta fi abin kunya dukansu abin kunya ne da namiji da mace kowa ya yi zina ya yi abin kunya amma ta mace ta fi zama abin kunya domin ita ce za ta iya yin ciki ita ce za ta rasa budurcinta ita ce za ta rasa mai aurenta duk wasu matsaloli za a fi bayyana a tare da ita sama da ɗan namiji saboda haka kaga ita ya kamata a fi jan hankali fiye da ɗan namiji wanda dukkaninsu waɗanda za a ja hankalinsu ne akan cewa su guji wannan mummunar ɗabi'a amma a tare da ita abin kunya ya fi bayyana ita ce take da ƴan uwa waɗanda suke ta ƙoƙarin su ga cewa sun hana sun sa mata wato sun tsare mata mutunci sun ga cewa bata fada cikin abin nan ba don har ta fada kaga abu yayi muni kwarai da gaske shi yasa aka ambace ta da farko sannan wasu cikin malamai suka kara da cewa har ila yau a lokacin da ayat take sauka wato cikin al'ummar larabawa ta wancan lokaci zinar matan ta fi yaduwa sama da ta maza saboda haka akwai karuwai baja-baja a cikin al'ummar larabawa har ma gidaje gare su sukan sa tutoci a gaban gidajensu don su nuna wa baki cewa nan gidan karuwai ne amma babu gidan karuwai maza sai na mata
sauraka
tutar lalatar tafi bazuwa a cikin su a wancan lokacin kuma an fi sanin su da ita har ma a lokacin ba ai ba a samun gidan nan maza a shawo sai dai gidan mace a shawo sai dai mata saboda ambatan su anan yana da muhimmanci kwarai saboda abin ya fi bayyana tattare da su sama da maza to wanda zai ce to amma ya a wajen maganar sata aka fara fadan namiji was-sariqu was-sariqatu faqtu aydihuma jazaa'an bima kasaba da kalam min Allah barawo namiji da barawo da mace ku yanke musu hannayen su zaka ce ai ta sha'anin sata abu ne na karfin hali da karfin jiki da rashin tsoro da dakiya wanda aka fi sani da wannan ko shine namiji shi yafi rashin tsoro shi yafi taran aradu da ka shi yafi gundubala fiye da mace saboda haka shi ya kamata a fara fada yasa samun sa'a cikin maza ya fi yawa akan mata yasa zaka ga kyanki da nafas sai zuwa kyanki da nafas maza ne ko mata maza ne abin da za a rika dauki bindiga adda waye da sauran su kayan makaman fada kaga duk wannan ba sha'anin mace bane saboda haka sai aka fara da namiji a can aka ce was-sariqu was-sariqatu barawo da barawdiya Allah ya ce az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda duk wanda ya zina mace ne ko namiji idan ya zamanto da ne ba bawa ba sannan kuma ya kai munzalin balaga ba yaro kankani ba sannan suka zanto ba waɗanda ba su taɓa yin aure ba to hukuncin su fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda kowane ɗaya daga cikinsu da shi da ita kowa a yi masa bulala ɗari saboda haka sai waɗannan sharuɗɗan sun tabbata sannan hukuncin bulala ɗari zai tabbata na farko ya zanto su zanto ‘ya’ya ne ba bayi ba idan bayi ne a za a yi musu fanisu ba alal muhsanati min al’azab baiwa ko bawa za a yi masa bulala 50 ne ba 100 ba na fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda saboda wannan 100 aka ce saboda haka kaga hukuncin ba na bayi ba ne su bayi Allah ya ce rabin abin da za a yi wa namiji za a yi wa bawa ko baiwa sannan kuma su zanto bikirai ne ghaira muhsanai ba waɗanda suka taɓa yin aure ba ko suke da aure idan waɗanda suka taɓa yin aure ne hukuncin su daban ba wannan ba ne hukuncin su rajimu ne saboda haka sai ya zanto abin da ne sannan zama balagaggu ba yara ƙanana ba to idan waɗannan sharuɗin suka cika to shine fajlidu kulla wahidin minhuma bi'ata jalda ko ya masa bulala 100 bulala 100 wanda ya nuna cewa bulala 100 za a yi ba wai kawai a wasu suna cewa ana iya haɗa bulaloli guda 100 a haɗa bulaloli guda 100 sai a yi bubu ɗaya a ga masa bulala 100 akwai asar da mai wanda ya kawo al-Alusi a cikin Ruhul Ma'ani cewa Sayyidina Ali ya yi ma wani bulala mai kai biyu ya yi masa gulala 40 wato zai masa 80 na jalda ƙarfi zai masa 80 sai ya samu gulala mai kai biyu sai ya masa 40 to wasu suna cewa ana iya yin haka ko da za a samu mutane guda 100 ko a bashi gulala ko a shauɗa masa duk da cewa wannan ya sha babban wannan za ka iya cewa bulala 100 ce idan zan mutane ne guda 100 inda zai yiwu su samu iya da kowa ya daka to a lokacin gugu guda kowa ya shaɗa masa ce to an samu 100 ɗin anan ba ana nufin sai an iya gane ta ɗaya ta biyu ta uku ba in tunda in tare suka buga masa kaga ba gane ga bulala ta farko ta ɗaya ta biyu ta uku ba amma dai ka san cewa su ta kai 100 to suna cewa idan ya zanto mutumin da aka samu da wannan laifi mai rauni ne kwarai da gaske watakila ma wani wanda yake fama da rashin lafiya ne amma saboda fitina aka kama shi yana zina wanda aka ce za a zage a yi masa bulala 100 mutuwa zai yi to suka ce sai a yi masa irin wannan har hada kowa masa sama 70 da ba zai mutu ba to amma 100 jalda fajru kullu wahid minhum 100 jalda yana nufin cewa sai ta kai 100 sannan kuma aka ce kullu wahid minhum dan kada a zaci cewa da a ce fajru duhuma kila ce fajru duhuma 100 jalda a ce su biyu za a raba wa bulala 100 wala ai bai 50 wannan bai mai 50 tun da ce fajru duhuma to sai Allah ce fajru du kullu wahid minhum 100 jalda sai ko kowa zai tashi da 100 sa cip cip ba rigi ko daya Allah subhanahu wataala ce fajru du akai amfani da kalmar jald ba ce fadribu kullu wahid minhum sai ce fajlidu domin lafzin jald yana nuna cewa a yi masa bulalar da zai ji raɗaɗinta a fatan jikinsa duk da ba a yadda a faffasa masa jiki ba ba ce aka yi a faffasa masa jiki ba amma a yi masa bulalar da raɗaɗinsa zai ji ta a fatan jikinsa shi yasa aka yi amfani da kalmar aljald kuma kada dukan ya wuce fata kada ya kai ga fasa jiki ko ya taɓo namansa ba zai taɓo ƙashinsa a dukan da ba zai wuce raɗaɗinsa ya wuce saman jikin fatarsa ba shi yasa aka yi amfani da kalmar aljal ba ya amfani da kalmar ad-darbu ba a ce fadribuhu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fajlidu kulla wahidin minhum mi'ata jalda kowa a yi masa bulala 100 bulalar da zai ji zafinta da zai ji zafinta shi yasa aka ce wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah kada ku tausaya maganar kada ku tausaya ya nuna cewa za su ji raɗaɗin ciwon jira ku tausayi ba zai zo ba sai idan ka kula cewa wanda kake duka yana jin zafi kalmar fala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah yana cewa dukan da za a yi musu duka ne wanda yake bulala ce take mujiya jal ne mujiya wanda zai sa a ji raɗaɗinsa a ji zafinsa za ka kada ku yi abinda za ku ce za ku yi musu ragi ko an ce a 100 ce shi wannan a dubi mutum ne da yake mai kaza bari a rage masa a dawo masa da 80 ko 70 ko 50 to dole su cika 100 cif cif wannan shi ne abin da ya wajaba a nan ubangiji subhanahu wa ta'ala ce fala ta'khudhukum bihima ra'fatu fi dinillah ce fi dinillah dinillah ana nufin fi hukmillah aka kira hukuncin Allah da addininsa don a nuna maka cewa wannan tausayi ba tausayi ne da ya kamata ka ji shi ba tausayi ne wanda za a yaba masa ba tausayi ne na wanda bai dace ba domin duk tausayin da zai sa a fasa yin abin da yake addinin Allah to ba tausayi ba ne ai shi ubangiji subhanahu wataala wanda ya shar'anta dokar ya fi ku tausayi inda abin ya saba wa tausayi to ubangiji ba zai yi shi ba tunda tausayinsa ya fi naka arhamur rahimin ne ya fi masu tausayi to saboda haka sai aka danganta tausayin da addinin Allah dan ka fahimci cewa a cikin tsayar da hukuncin Allah bai kamata tausayi ya zo ba kuma wannan shi zai sa a samu gyara shi zai sa a samu gyara a cikin al'umma idan ya zanto marasa wato masu laifi za su riƙa yin laifi ana cin tausayinsu to kuma rayuwar lalacewa za ta al'umma ɓacewa za ta tunda kowa ya tashi zai yi gaba gaɗi ba zai ji tsoro ba saboda ya san cewa za a tausaya masa a baka ga suwa da suwa da ba da suka kama kuka suka yi ta kuka ce aka yi su tafi ba ga wani da kakarsa ta zo ta yi kuka ta ce a sake shi sake shi aka yi ba matsala mu ba mu yi zan gaya wa kakata za ta zo za ta fashe da kuka a je tausayinta a ce to ku kare mata ɗanta amma ki ja kunnen su kai ya ƙara to wannan zai ba wani shi ma ƙarfin gwiwa shi ma yana da kaka shi ma yana da idan da zai yi koke koke to saboda haka wannan shi yake lalata al'umma yana daga cikin abin da ya lalata mana society ya lalata mana al'ummar ku rashin zartar da doka da yawa za ka ga an kama mai laifi a yi ta bayanin laifinsa kowa yana ɗora hannu a ka yana mamakin irin wanda mutum yadda zai irin laifi wanda amma ko shiru ba za ka ji cewa an masa hukunci ba ko baka ji cewa yayi firi sau nawa za ka ga ana kama yadda ba akai police station police station yan sanda su kama su su je su kai su kotu amma kafin yan sanda ba su koma abin din su su riga su koma gidajen su tunce da an yi wa alƙali waya cewa ka sake su ko kuma tun daga ma ofishin yan sanda a yi ta samun matsin lamba cewa suwa da nan damu ne tare ake da su a sake su to wannan rashin hukunta masu laifi ya ba wasu waɗanda ba su ma san laifin ba amma rashin hukunta masu laifin ya ba su ƙarfin gwiwa ya ba su ƙarfin hali suka samu courage su ma suke yin laifi shi yasa addinin Allah ba a yarda mutumin da haddi wato hukunci har ya zo gaban mai shari'a ba a ce wannan a ji tausayin sa a kyale shi kai a hukunta shi na'am ana iya masa wataƙila hukunci mai sassauci amma dai ba a ji tausayin sa ba a yayi masa a kware masa wannan hukuncin gaba daya saboda haka suke cewa in dai hukuncin haddi ya zo gaban shugaba to baya halatta kuma a ce a yi afuwa ba magana afuwa wataƙila kafin ya zo wajen shugaba shi kenan amma in har aka kawo shi gaban shugaba gaban alƙali to kuma maganar afuwa ta tashi maganar a yi afuwa ta tashi tunda har an same shi da wannan laifi da ya kai haddi ba maganar laifin da ya kai haddi kamar mutumin da ya yi wani ƙazafi ko ya sha giya ko ya yi zina za a tsayar masa da haddi ko ya yi sata za a yi masa haddi in har an je gaban alƙali ko gaban shugaba laifin ya kai gabansa to ba maganar afuwa shi yasa hadisin al-makhzubiyya wata mata a makka da ta shahara ta karɓi kayan mutane aro sai ta rike runto da haka take sace wa mutane kayansu sai su je karɓa amma kuma sai ce ita ba ce bata karɓa ba to ta dabe mutanen makka lokacin da aka yi fatu makka annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin fatu makka a lokacin ta zo aka gaya masa cewa ga wannan mata ga abin da take yi ta damu mutane Banu Makhzum a Makka kabila ce mai karfin gaske ta ce kabilar su Abu Jahl kabilar su Al-Walid ibn al-Mughira kabila ce wacce take da karfin gaske suna da matsayi a Makka saraka ta ba su abu ne mai wahala saraka ta yi amfani watakila da zaman ta yar kabilar Banu Makhzum ta rika yin wannan ta'asa aka rasa ko ya za'i da ita annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo aka yi mata ga wata mata tana mutane sata amma cikin dabara saboda haka aka kawo ta gaban annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ce to aje yake mata hannu a lokacin yan uwanta suka taso akan cewa aje a samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya rankwanta mata to shine aka ce aje a gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce ai ba wanda zai iya tunkarar annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan magana sai Usama saboda shi ne dan lelan annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yana san shi kamar yadda ya so babansa Zaid ibn Haritha haka je a same shi a gaya masa haka je aka same shi cewa to kaga kai ne hibbu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kai annabi yake so yake kaunar ka kaji yar uwanku ce ga abin da tai amma tayi da dama amma kuma an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada izinin a yake haddinta ka je ka roke shi ko ya ai mata afuwa yaje gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ran annabi ya bace yace atashfa'u fi haddin min hududillah za kan haddi daga cikin haddodin ubangiji kake neman alfarma shi annabi yayi rantsuwa a lokacin ci wallazi nafsi bi yadi law anna fatimata binta muhammad saraqat laqata'tu ila da rantsi da wanda rai nake haddinsa Annabi ya ce wallahi da Fatima ƴar Muhammadu ce za ta yi sata sai na yake mata ya ce to haka abin ya kasance bari Isra'ila abin da ya halaka su kenan Annabi ya ci gaba su da musu mai musu wa'azi ya ce idan mutum fara gata ya yi sata a cikinsu sai su yi masa haddi amma idan mai gata ne ya yi sata to sai ya kyale shi ce to abin da ya halaka al'ummar da ta gabata kenan ce to wallahi ko Fatima ce ƴata ta yi sata aka kawo ta gaba na to sai na yake mata saboda haka suna cewa al-had idza wasala ila al-imam fala yajuzu radduhu ko fala yajuzu al-afwu fi ba halatta ai afwa akan sa anan ubangiji subhanahu wataala yayi ubarni da ai bulala ga wanda aka samu ko aka same su suna zina aka kuma kama su dumu dumu turmi da tabariya aka samu shaidu guda hudu wadanda su kowa daga cikin su yace ya gansu dumu dumu cikin laifi ba ya gansu amma bai san me suke yi ba a ya gansu suna laifi dumu dumu na ɗaya na biyu na uku duk na hudu duk suka bada wannan shaidar ko kuma su da kansu suka yi itirafi suka ce eh mun yi gaskiya gaskiya kowa ya yarda yayi ko kuma in bace ce ba ta da aure ba kuma baiwa bace da take da mai gida a'a haka kawai an ganta da ciki duk waɗannan hanyoyi ne da ake tabbatar da kama mai laifin zina don haka kama mutum da laifi za ku ce ya yi masa bulala ɗari malamai duka sun ittifaƙi akan cewa bulala nan za a yi amfani ne da bulala bulala ta fata bulala ta fata ba danko za a samu ba ba wata wani kebir za a samu ba ba wata igiya za a ɗauko ba a bulala ta fata irin dai bulala da ka sani take abin da wacce mahaya da wakai suke amfani da ita wajen zaburar da ababen hawansu sannan kuma ta zama mai matsakaicin laushi ba kirgi sosai mai abin da bodar an daki mutum jikinsa zai fashe ba kuma wacce ke laɓo-laɓo ba wanda za a daki mutum ya yi dariya ma ko ya murmushi a tsaka-tsaki ita ba mai tauri da yawa ba ita ba mai laushi da yawa ba kuma ya zama shi wanda zai dukan zai ɗaga hannunsa ne ba can-can bai dage ya bankare ya yi kwancin kwana inda ba san kwana suke sai kwancin kwana ya ɗaga hannunsa kaɗan ba ƙasa-ƙasa ba ba kuma can sama ba sannan ya tsula masa saboda haka ba a ɗaukan bulala mai baki biyu karka ce za a samu maka bulala mai baki biyu kamar bulala biyu kake masa a lokaci ɗaya kada a samu kuma wacce ke da wani kulli wani kulli a jikinta a sadda akwai wanda watakila zai ce a yi wa bulalar haka saboda mugunta ce ya yi yaran da ya kula yan iska ne bulalar da ake musu ma ba ta shigar su a ɗan kulle kanta a'a kada a kulle kanta kada a yi mata kuma harshen dabo wannan shi ne abin da aka sani ana yi zamanin sayyidina Umar radiyallahu anhu kuma sahabbai suka yi ijma'i a kansa amma gabanin sayyidina Umar akan yi amfani da wani lokaci da hannu wani lokaci da takalma wani lokaci da abin da din dabino icen dabino da sauransu wanda icen dabino danye Imam al-Bukhari ya fitar da hadisi daga Uqbah ibn al-Harith radiyallahu anhu yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam an zo masa da Nu'ayman ko kuma ibn Nu'ayman an yi sabani wajen sunansa wa huwa sakran aka zo da shi gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha giya yayi tatiliya yana tangadi fa shaqqa alaihi abin ya dawo annabi sallallahu alaihi wasallam fa amara man fi albayt an yadribu annabi ya ce to waɗanda duk suke zazzauna a gida kowa ya dauko abin duka wani ya dauko takalmi wani ya dauko ir abin dinsa saddarsa haka dai aka dan kwankwashe shi har ya zanto an masa bulalar haddi shi Uqbah ibn al-Harith yace wa kuntu fi man darabahu haka nan Anas ibn Malik kamar da yake cikin sahih al-Bukhari yake cewa jalada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi al-khamr bil jarid wa al-di'al adabi yayi amfani da ita dabino danye rasar dabino danye da kuma takalmi wajen yiwa wanda aka samu ya sha giya ya masa abin nan guda 40 bulala 40 sai haddin giya bulala 40 a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina Umar aka mai da shi bulala 80 sannan dan da Allah ya ce fajridu kullu wahidin minhum bi atajalda ku yi musu bulala 100 a nan ya kunshi bulala 100 da kaya a jikinsu ko ba kaya a jikinsu duk zai kunsa cire musu kaya a jikinsu ko ka a cire musu wani daga cikin malamai ke cewa a cire musu kayan jikinsu saboda me ya ce saboda Imam Malik rahimahullahu ya tafi akan cewa mazinaci za a cire masa rigar jikinsa a bar masa abin da kwarjallansa, kawai ce a bar masa dogon wandonsa domin ya sitirce masa al'aura. Amma Imamu Shafi'i da Imamu Ahmad so suna ganin za a yi masa bulala ne da kayan jikinsa, da kayan jikinsa riga ce guda ɗaya ko kuma riga ce da wata a ciki, riga ce da wata singileti a ciki, suna ganin babu komai a yi masa a haka. Abdurrazzaq a cikin Musannaf da Ibn Abi Shayba sun ruwaito daga Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu cewa an kawo masa wani mutum ya yi abin da za a yi masa haddi, ya yi masa bulala a jikinsa da rigarsa, ya yi masa bulala da rigarsa a jikinsa, bai cire masa riga ba. Haka nan Abdurrazzaq a cikin Musannaf ya ruwaito daga Ibn Sirin yake cewa ya ga Amir ibn Shirahil al-Sha'bi, Amir ibn Shirahil al-Sha'bi ya gan shi yana yi wa wani bulala kuma da rigar mutumin a jikinsa, bai cire masa riga ba. Saboda haka kaga za a iya masa bulala da rigarsa a cikinsa. Amma idan mace ce ita ba za a daman ba wanda ba zai ci a cire mata riga, saboda ita mace ana son ta zama a cikin asirce take koyaushe. Saboda haka in dai ba wani wata rigar kirki ta sa ba, to wani ko namiji ne ya saka wani rigar fata ya ji za a kawo shi, aka kawo masa daga gidansa ta rigar fata ya saka wacce za ta rika kare masa zafin dukan, ko kuma aka yi masa wani ciko a ciki aka cike ta da wasu abubuwa yadda an dake shi ma kamar ba shi aka daka ba, to wannan ko mace ce ko namiji in akwai wannan za a cire, ba za a yi dake su a cikin rigar fata ba, ba kuma za a dake su da wani ciko a cikin rigar su ba, duk wannan za a abin nan ɗinsa. Akwai asar na Sha'bi da Abdurrazzaq ya rawaito a cikin Musannaf yana cewa sa'altul Mughira ibn Shu'ba, na tambayi Mughira ibn Shu'ba game da wanda ya kazafi za a cire masa riga, yace la tunzau anhu illa an yakuna farwan aw mahshuwan, ba za a cire masa rigarsa ba sai dai idan ya zanto rigar fata ce ya saka ko kuma yayi mata ciko, to wannan shine za a cire. Lokaci yayi insha Allah gobe za mu tashi daga wannan gaba. Abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada, wanda muka yi na kuskure Allah ya fi mana, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.